Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakub Makeri ne tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Talata 24 ga watan Nuwamban shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke dauke da shi ga Ibrahim da kanan labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya umarci cibiyoyin gwamnatinsa da su bayar da haɗin kai ga kwamitin miƙa mulki ga Biden, amma har yanzu bai amince da sahihancin zaben shugaban ƙasar ba. Ƙungiyoyin rajin kare ƴancin ɗan adam na ƙasa da ƙasa sun yi kira ga sojojin ƙasar Habasha da su kiyaye farar hula na yankin Tigray, yayin da wa'adin sa'o'i 72 da aka baiwa dakarun yankin na Tigray su miƙa wuya ke gabatowa. Sannan China na shirin kaddamar da kumbo marar mutum ciki don zuwa duniyar wata ranar Litini ya kawo samfur duniyar mu.
Kanun labaran duniya kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya al'ummomi da ke fama da rashin tsaro sun soma yin kawance domin kare jihohinsu daga barazanar 'yan ta'adda.
Cikin wata shida fannar da an kai yanzu ba a yi ta shekara shida da na wuce ba, da zugu a abin da ya kai ga gadar zaima ba ka samun garge guda na shanu. Mutanen ga cikin wata shida duk sun karci dabbobin da auren sun gama ɗaukar shanu sun dawo ɗaukar mutane.
Wasu yankunan jihohin Adamawa da Taraba da Borno suna fama da rashin wutar lantarki sakamakon lalacewar na'urorin raba wuta a yankin. Jihohin da dama can suke fama da rashin tsaro.
Duka wannan matsalar wuta yana kawo mana illa sosai ga mutalaka, ga kudin wutan da aisa da sosai. Wuta ba a bamu yanzu din ma kuma kudin wutan mu ba a rage ta ba. Ta mana sada ga mutalaka.
Bayan haka kuma muna dauke da shirin tsaka mai wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Hukumar da ke hidima ga cibiyoyin gwamnatin tarayyar Amurka GSA a takaice ta tabbatar cewa zababben shugaban ƙasa Joe Biden shine a tabakinta, wanda ga alama yayi nasara a zaben ranar 3 ga watan Nuwamba. Shugaba Donald Trump, wanda ya ki amincewa da sakamakon zaben, ya faɗi jiya Litini cewa ya bada umarni ga jami'an gwamnatinsa su bayar da haɗin kai ga kwamitin karɓar mulki. To amma ya sha alwashin ci gaba da fafutuka. Wannan matakin ya share fagen harkokin miƙa mulki da gwamnatin Trump ka yi, tare da barin Biden ya samu haɗin kan cibiyoyin gwamnatin tarayya game da shirin karɓar mulki ranar 20 ga watan Janairu. A wata wasiƙar bayyana ɗaukar wannan mataki da shugabar hukumar ta GSA Emily Murphy ta rubuta ma zababben shugaban ƙasa Joe Biden, ta ce, "Dan Allah a fahimci cewa dan raɗin kaina na yanke wannan shawarar bisa ga tanajin doka da kuma tabbatattun bayanai. Sam, babu wani jami'i daga ɓangaren zartaswa da ya taɓa matsa mani lamba, ciki har da masu aiki a fadar shugaban ƙasa ta White House ko wannan hukuma ta GSA kan irin shawarar da na yanke da kuma lokacin da na yanke shawarar." Ƙungiyoyin rajin kare ƴancin ɗan adam na ƙasa da ƙasa jiya Litinin sun yi kira ga sojojin ƙasar Habasha da su ba da muhimmanci ga batun kare lafiyar farar hula a yankin Tigray, yayin da wa'adin sa'o'i 72 da aka baiwa dakarun yankin na Tigray su miƙa wuya ke gabatowa. Shekaran jiya Lahadi, Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya ba da wa'adin sa'o'i 72 ga dakarun Tigray na su miƙa wuya ko kuma su fuskanci wani babban farmakin sojojin gwamnatin tarayyar ƙasar. Al'amarin da ya dada tsananta tashin hankalin da aka shafe makonni ana yi har yayi sanadin mutuwar ɗaruruwa ko dubban mutane, yayin da sojojin tarayyar Habasha ke fara shirin ƙawanya ma Makeli. Kungiyar Amnesty International na mai tunatar da dukkan ɓangarorin cewa kai hari kan farar hula ko kuma muradin farar hula ba abu bane da aka amince da shi ƙarƙashin dokar jinƙai ta ƙasa da ƙasa, kuma hakan babban laifi ne na yaƙi. A cewar Daraktan Amnesty International mai kula da gabashi da kudancin Amurka, Deprose Machune, a wata takardar bayani da aka raba ma kafafen yada labarai. China na shirin kaddamar da kumbo marar mutum ciki don zuwa duniyar wata ranar Litini don ya sauka doron wata ya ɗebo samfur ɗin ƙasa da duwatsun wurin ya zo da su duniyar mu. Idan aka yi nasarar hakan, zai kasance bulaguro na farko da wata ƙasa ta yi na ɗebo samfur daga doron duniyar wata tun bayan shekarun wajejen 1970 da wani abu, kuma zai zama karon farko da aka samu ƙasa ta uku bayan Amurka da Rasha da ta kwaso irin wannan samfur ɗin. Kumbon, wanda aka rada masa sunan wata Allahiyar China ta duniyar wata Chang'e, zai kwaso samfur ɗin abubuwan da za su taimaka ma masu ilimin kimiyya wajen gano yanayin duniyar wata da sauran abubuwa masu alaka.
Kafin Ibrahim mai kawo sauran labaran duniya, a Najeriya al'ummomi da ke fama da rashin tsaro sun soma yin kawance domin kare jihohinsu daga barazanar 'yan ta'adda. Al'ummar jihar Kibi a yankin Zuri ne suka fara wannan kawancen tare da takwarorinsu na yankin Zamfara domin tsaron yankunansu daga masu satar mutane. Daga Kebbi, Muhammad Nasiru ya aiko mana da wannan rahoto.
Garin Zugu gari ne da ke cikin yankin Bukom ta jihar Zamfara, wanda ke makwabtaka da yankin Wasagu na masarautar Zuru, kuma gari ne mai fama da matsalar 'yan bindiga, kamar yadda wani dan asalin yankin ya shaida mini.
Cikin wata shida fannar da an kai yanzu ba a yi ta shekara shida da na wuce ba, da Zugu har abin da ya kai ga da Zaima, har Karam, har Adabka, har Gwashi, har Akawo, har Gando, ba ka samun garge guda na shanu. Mutanen ga cikin wata shida duk sun karci dabbobin da a wurin nan, sun gama ɗaukar shanu, sun dawo ɗaukar mutane.
Bisa ga wannan dalili ne kungiyar sa kai wajen samar da tsaro ta masarautar Zuru take ganin ko ta tsare yankin ta idan makwabta na da matsala to da sauran rina a kaba. Akan haka ne kungiyar ta soma kulla hulɗa da takwarorinta na makwabtan jihohi don samar da tsaro ta sahihiyar hanya. To amma sai ta soma da yankin na Bukom, kamar yadda shugaban kungiyar ta Zuru Mani John ya bayyana.
Mun dade muna cuɗanya tare, suna taimako mu, muna taimakon su a fannin sadarwa. An sun gano wayannan barayin za su kira mu, mu yanke biske ga sunan zuwa sai su biyo baya, mu kuma sai mu shirya a nan mu karbe su. Mu kuma an mun gan su daga Kebbi za su shiga shiyan sai mu kira su. To a nan Zuru mun riga mun shirya dokoki yadda za a yi tafiya. A sami shugabanci na nagari, a yi kokari, a yi biyayya da masarauta, a bi umarnin gwamnati, komai a yi shi bisa doka. To ka gani in mun yi wannan tunda muna tare, in su ba su da wannan dokoki suna aiki da wannan dokoki, mu in mun biyayya da gwamnati da masarauta su ba su yi ba, abun zai shaye mu.
To kowane tasiri mazauna yankin na Bukom ke ganin wannan kawancen zai yi?
To ka ga idan ya zama to misali. An ka ce mutum ya taso da irin wajen Akawu, an ka kira mutumin ga da Zaima, an ka ce mai ga barayin nan na Zindo, kaga ya taimaka ma mutanen nan tunda su ma da bazatan da suka yaudar mutane.
Ga 'yan sa kai, muna roƙon Allah shi tabbatar mana su ya ƙara musu ƙarfin gwiwa, domin tsakanin Allah muna ganin fa'ida ga ayyukansu.
A ɗayan ɓangaren kuwa, duk da yake ƙungiyar ta sa kai ta Zuru na iƙirarin tana taimakawa wajen samar da tsaro, wasu Fulani 'yan asalin yankin na Zuru suna ganin cewa kamar tana saukar da fushinta ne akan Fulani. Umar Abubakar dan asalin yankin Bena ne, amma ya ce yanzu ya yi ƙaura daga yankin saboda gallazawar da Fulani ke fuskanta.
Shigowa wannan shekarar mutanen da aka ɗauka ko aka kashe kan rikuttan nan kai malam ba adadi ma zan taimaka. Wa'anda ake kinyafa su kuma yan sa kansu je kasum ne suna tada hankalin mutane, ana kamo ɓarawa kasuwa ne. Kuma ra'ayin daji in suka shigo ba kan gado duk wanda suka samu su kashe, ba haka haba yaƙin nan ina zai kai ni.
To amma jagoran ƙungiyar na 'yan sa kai ya ce ba hakan abin yake ba.
Bahila ce duka wanda yake da zaman lahiya, muna nan cinzayan tare. Duk wanda yake ana bin shi ya binciki kanshi, in dai yana gudu an bai da matsala, an bai da wani tabo. Wallahi ya zama shi mu za mu ba shi kariya ma.
Yankunan da suka nuna sha'awar yin kawance da yankin na Zuru wajen taimakawa sha'anin tsaro sun hada da Gumi ta jihar Zamfara, da Tureta ta jihar Sokoto, da yankin Niger, da Yauri, da Shanga, da Bagudo. Abin jira a gani dai shine tasirin da kawancen zai yi wajen taimakawa sha'anin tsaro a waɗannan yankunan. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
Gaida Muhammad Nasir. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim Garba dauke da sauran labaran duniya.
Hukumomin lafiya a Sudan jiya Litini sun ce cutar COVID-19 ta halaka likitoci 7 cikin kwanaki 10. Al'amarin da ke nuni da sake barkewar cutar a kasar a 'yan makonnin nan. Mutane kimanin 100 ne suka mutu a kasar a watan jiya. Wata takardar bayanin da ma'aikatar lafiyar Sudan ta fitar ta ce likitoci 7 din sun yi a ta bakin ma'aikatar aiki wurjanjan wajen jinyar masu dauke da cutar ta COVID-19. da kokarin tsira yaduwar cutar da kuma kare rayukan mutanen Sudan. Gwamnatin Sudan ta bayyana rasuwar su a matsayin wata babbar asara ga kasar yayin da take ci gaba da kokarin yakar annobar. Sannan ta bayyana likitocin da gwarazan gaske waɗanda suka mutu wajen kare mutanen su. Zababban shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana aniyarsa ta nada tawagar diplomasiya da tsaron ƙasa ranar Litini ta gwamnatinsa da ke tafe, ciki har da wani mai bashi shawara kan harkokin waje kuma na kusa da shi, Anthony Blinken, a matsayin sakataren harkokin waje. Biden ya kuma ce yana da niyyar gabatar da sunan tsohon sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a matsayin wakilin shugaban ƙasa na musamman kan batutuwan dumamar yanayi, yayin da kuma zai kasance da matsayi a majalisar tsaron ƙasa. Wannan manuniya ce a cewar kwamitin karɓar mulki na Biden da ke nuna yadda shugaban ƙasar na gaba ya himmantu ga ɗaukar mataki kan matsalar canjin yanayi a matsayin wani abu na tsaron ƙasa. Bisa ga rahotannin kafafen yaɗa labarai, Janet Yellen, yar shekaru 74, tsohuwar shugabar babban bankin Amurka, za ta zama sakatariyar baitul malin ƙasar, kamar yadda jaridar New York Times ta fara faɗi. Yellen za ta zama mace ta farko da za ta jagoranci baitul malin Amurka. A ƙarshe, sojojin Iran na ci gaba da faɗaɗa sansanoninsu a sassan gabashin Siriya, wani matakin da a cewar ƙwararru ga iya yin kafar ungulu ga Amurka a ƙoƙarinta na kakkaɓe gyauran 'yan ta'addan ISIS. Iran, wadda babbar tsohuwar mai goyon bayan gwamnatin shugaba Bashar al-Assad ce, na iko da sassan lardin Da'ir Zul na gabashin Siriya, musamman ma ta wuraren da ke daura da iyakar Iraki, da taimakon dubban mayaka daga ƙasar da kuma ƙasashen waje. Rundunar dakarun juyin juyi halin Iran ta daɗa ƙarfinta a wani sashi mai yawa na Siriya tun a farkon yakin basasa na ƙasar a shekara ta 2011. Amurka a shekara ta 2019 ta ayyana rundunar juyin juyin halin a matsayin ƙungiyar ta'addanci saboda tashin hankalin da take haddasawa a gabas ta tsakiya. A 'yan makonnin nan, Iran ta ƙara ƙaimi wajen ɗaukar 'yan Siriya a matsayin mayakanta a Da'ir Zul, a cewar wata kafar labaran wurin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakamakon lalacewar na'urorin raba wutar lantarki na kamfanin samar da wutar lantarki a shiyar arewa maso gabashin Najeriya, yanzu haka al'ummomin jihohin Adamawa, Taraba da kuma jihar Borno sun shiga wani mawuyacin hali na rashin wutar lantarki. Kamfanin samar da wuta shiyar Yola ita ce ke kula da jihohin Adamawa, Taraba, Borno da kuma Yobe. Ta danganta matsalar da lalacewar waɗannan na'urori da ake kira breakers. Wasu yankunan sun shafe fiye da mako guda ba su da wutar lantarki, yayin da masu sana'o'i suka shiga wani hali sabili da rashin wutar. Ga rahoton Ibrahim Abdulaziz daga Yola.
Yanzu haka dai wannan matsala ne yawan ɗauke wutar lantarki na nan matsayi da harkoki a wasu sanjiyoyin Adamawa, Taraba da kuma jihar Borno da ke karkashin kulawar kamfanin raba wuta na YEDC. Kuma kamar yadda ma bincike ke nunawa, muddin ko ba gaggauta gyaran na'urar breaker da ke dabdaru gujewa a tashar raba wuta da ke Yola, wato distribution site, to fa labudda za a fada wani mummunar rashin wuta wanda ko za a dade ana fama a waɗannan jihohi. To wai koya jama'a ke ji da wannan matsala na rashin wuta? Ga ita bakin wasu mazauna garin Yola da Gire.
Sunana Malam Muhammad Mai Surfe. Gaskiya dan kwana biyu nan muna shan wahala rashin wuta a Jambutu, inda ba a kawo wutan nan duk wani harka, kuma ni a takaice da ni mai iyali ne zan dan zanna awa daya awa biyu ba a kawo wuta ba. Dai muna kira ga gwamnati dan Allah ta duba.
Sunana Isa Hamidu. Asalan wutan da ya kamini rashin ruwa a gidajenmu, wata rana cajin wayarmu ba caji, haka zuwa injin sufe ko kuma nika, duka wannan masalan wuta yana kama na illa sosai ga mu talaka. Ga kudin wutan ta yi tsada sosai. Wuta ba a bamu yanzu din ma, kuma kudin wutan ba a rage ta ba, ta mana tsada ga mu talaka fa.
Kamar jihar Adamawa, kusan haka lamarin yake a jihar Taraba ga mata bakin wasu mazauna garin Jalingofa da jihar.
Ba samu matsalar wuta sosai. Don lokacin wutar namu yake lalace haka ne kai ko sautin ce ya lalace ba kai sati biyu haka nan ba wanda ya kula su ma'aikatan NEPA sai dai sun kos da mun su zo su karban kuɗi don wata yayi. Ba su amma kula cewa lalle wutar nan fa.
Da zaran an ce magariba yayi za a dauke mana wuta ba za a dawo da shi ba sai cikin dare. Da zaran kuma an ce gari ya waye to za a iya zama na awanni hudu zuwa biyar ba wutar lantarki.
To sai dai kuma fa. A nata bangaren kamfanin samar da wutar lantarki ta YEDC da ke kula da shiyar Yola ta ce tana kokari domin magance wannan matsala. Malam Aliyu Ardo da ke zama jami'in hulɗar jama'a na kamfanin ya komin ƙarin haske dangane da halin da ake ciki ma a yanzu.
Kamar Adamawa akwai inda aka samu matsala na wato akwai wani na'ura ake kira da turanci breaker. Wannan breaker din ne ya samu damuwa. Shine aka yi shagogarin gerawa shine zama aka samu wasu unguwanni dai ba su samu wuta na wani ɗan lokaci. To wannan shine yana ɗaya daga cikin matsalan da aka samu. To haka na Taraba din ma akwai wuraren da aka samu matsalan na wannan na'uran din na breaker. To shine aka yi kokari dai aka samu. To yanzu dai ana kokari dai a samu wannan na'urorin din a sassaka su don yawanci an haɗa unguwanni din da wasu unguwanni. To wannan kuma wannan na'urar din da ma baya iya ɗaukar nauyi sosai. To shine matsalan da aka samu. Kuma a ƙasa gaba ɗaya ma akwai matsalan dan ƙarancin wuta kwanan nan.
Koma da menene yanzu ka an zura ido a gairin matakin da hukumomin da abin ya shafa za su ɗauka. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraren mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da haduwa a shirin tsaka mai wuya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka wanda a wannan karin zai mai da hankali akan zaben da ake shirin gudanarwa a jamhuriyar Niger a watan Disamba 2020 da Fabrairun 2021. Shin me ƴan hamayya da masu mulki ke cewa ne bayan da kotun tsarin mulkin kasa ta baiwa dan takarar PNDS Tareya Bazoum Mohamed izinin shiga zaben 27 ga watan Disamba yayin da ta yi watsi da takardun madugun ƴan adawa Hama Ahmadu na Modan Lumana? Za a ji amsar wannan da ma wasu tambayoyin na daban daga bakin Usmanu Muhammadu na jam'iyyar PNDS da mai duka Umaru na Modan Lumana a kashi na farko na wannan muhawara da ni Sulaiman Muni Barma ke jaragamarta.
Alhamdulillahi mun godewa Allah jam'iyyar PNDS tana cikin dan takara 30 wa'anda aka tsaida za su neman shugabancin kasar Niger. Ƙarƙashin jagorancin shugaban jam'iyya kamar Alhaji Bazoum Mohamed. Da haka abin alfahari ne gare mu. Jam'iyyar PNDS Tarayya ta tace kuma ta zaɓo ɗan takara na ƙwarai wanda muka ganin insha Allahu za shi kai gayya tun zagaye na farko da iko.
Ana iya cewa da yake kotun tsarin mulkin ƙasa ta amince da takarar Bazoum Mohamed. Shikenan hankalinku ya kwanta domin can da ana ganin kuna shakku kamar yadda wasu ke zargin ba shi da cikakkun takardu na zama ɗan ƙasa.
Duk militan kin jam'iyyar PNDS Tarayya wanda ya san tarayya wanda ya san inda al'ibla ta sa gaba ya tabbatar da Bazoum ɗan ƙasa ne kuma cikakken ɗan ƙasa. Waɗanda ke cewa Bazoum ba ɗan ƙasa ba ne mun san menene matsala guda ce. Matsalar nan ba wata abu ce ta hwata shi ce dan yana hori ko yana Balarabe wannan zancen ne. Amma in ba haka ba ai babu wani mutum nan ƙasar gida zai yi Bazoum zama ɗan ƙasa.
Amma Alhaji akwai waɗanda suka kai ƙara ɗan takara suka kai ƙara kotun tsarin mulkin ƙasa akan cewa ba su yarda da sahihancin takardunsa ba. Haka akwai wasu ƴan adawa waɗanda suka kai ƙara a wata kotun difa su ma suna korafi makamancin wannan saboda haka babu inda suka kawo zancen launin fata.
Ai ina son in tabbatar maka da cewa duk ɗan takarar ƙasar nan wanda ba aifa ba a cikin birni idan ka je kan nemi takardar aihuwar shi ko nationality kin shi za ka samu ansa never one ana tsammanin a aihe shi lokaci kaza
babu takamaimiyar
rana ko gari kuma da yawa ƴan siyasa ƙasar nan waɗanda suna nan suna neman shugabancin ƙasa ba kai ta ba ni ba dauko takardun su aka sa cikin wasa ba ka gane ko in ka bincika zaka ga an yi musu takardar aihuwa rana guda kuma an yi musu nationality rana guda da takardar aihuwa da nationality an yi su rana guda ba zum mutun na wanda aka aihuwa inda aka kiyo ba noma can cikin daji ne za a bi su da motoci lakwal ma karkashin itace suka yi babu kalas lokacin da bazum ya lakwal wallahi bazum inda fara ganin kalas sa da zo gure a cikin daji na suke tsinsa saboda haka yaushe mutunan da aka aihuwa cikin daji za ka ce mashi dole sai ka takaddar da aka yi mashi ai matarante ga zubi ta yamai koko matarante ta da magaram bayyuwa har waɗanda ke zargin bazum da cewa ba dan Niger bane in ka dauko takaddar aihuwar su za ka samu lalle da lalle takaddar aihuwa ba su da ita yadda kamar ranar da aka aihe su da ranar da aka yi nationality kin nan bambanci kuma har suka zargin bazum ko suka zargin jam'iyyar Independence Tarayya da cewa sun kawo bako duk kasan nan in ka dauki misali mutunan da ke Kwanni kana raba shi da mutunan da ke Ilil Amarawa koko mutunan da ke Maradi kana raba shi da mutunan da ke Katsina Maradi yana da yan uwa can akwai baki iyaka ne dan dai saboda yana bakaci ne sai a ce bakaci nan Niger bakaci nan Nigeria ne muna da iyaka tsakanin Niger da Libya dak balaraben da a cikin Niger kenan bai iya zama dan kasa dan kadai Niger tana da iyaka da Libya muna da iyaka da Algeria kala dai wajen kurkuku sunan zanci ya wuce an tabbatar da ƙarya suke yi bi iznillahi ta'ala alƙalami ya gushe
prefect jami'ar PNDS tarayya za ta je zabe dan takarar Tabazun Muhammad duk da irin cece kucen da ke tattare da takardun sa na zama dan kasa a yayin da aka yi watsi da takardun na ku dan takara Hama Amadu
lalle kai zance an ce an dan mu har yanzu almara ta gare mu a ce Hama bai takara Niger shina ba mu mamaki sosai saboda ba a bi ka'ida ko guda ba ko misalin zaratin saboda an yi Muhammad shari'a a ce an kama shi shekara guda Hama ya zo ya shigar da ƙara kuma dokoki na ƙasa suka ba shi damar shi shigar da ƙara da inda kuma ka shigar da ƙara jantan wannan an kama ka shekara guda babu shi dan haka bai kamata ba ko misalin zaratan a ce Hama ba dan takara da ba kaga dan haka muke cewa shi wannan mulkin abin da suka ga amana kuma duk wani ma'aikaci mahi yawanci dole su yi abin da suke so saboda in baka yi ba ala hadda shi akwai shi suka shari'a sun kawo mu gaskiya ran nan ba su kwana ba tadda su an kai to dan haka dole ne in jujujoji sun kai tsaye waɗanda sun kai tsaye da cinansu sun kace mu ne ke da gaskiya saboda akan muna da gaskiya mu jinjina musu saboda ba kowa baka iya yin wannan mahi yawanci kuma da yawa ba su bi sai su bi wada aka ce musu su yi kuma ai kaga Hassan Dika na jujuji ne sun zo sun hito sun yi magana a kai dan ba a ba su damar su yi aikinsu wannan zancen gaskiya ne kuma kowa ya sani zance kuma na bazum kaga da suke son su kawo magana dan fara fata eh Hama in ka dauke shi ai hori na don ba zancen Laraba na akai ba zancen Hilla ni ba zancen Buzaye ba zance ne doka ta kasa ta ce wanda zai takara sai ya zamanto cikakken dan kasa ana nuhin wanda shike uwa tai ko uba ne dan kasa na in ka dauki takardun bazum wadanda ya amin na san 85 da kadi bi su kai kankan ka san na ƙarya na babu gaskiya ciki saboda wanda aka ce ta aihe shi shekara 16 a tsakani ne da ita shi kuma alhali shine na 7 cikin family ne to a dauki ma akan shekara guda hidda 7 cikin 14 tara da shekara 9 za ta aihuwa
ina ka samu duka wadannan
bayanai yo takardun duniya ai abu bai boyuwa kuma an hiddo su an gwada su kuma suna nan suna yawo inda zancen ƙarya na da sai a ce mana ƙarya na koko ina wanda ya kawo shi a bishi duk babu zance na gaskiya duk abin da adawa ke hadi ko in ce lumana ko kuma wasu fartutuka bisa kan bazum tabba babu shakka haka nan
takardun da kuke shakku akan su ya bayyana cewa shi da kansa bazum su ne waɗanda ya saba shiga zabe da su saboda wajen so biyar yana zuwa majalisar dokokin kasa
ka san zama dan majalisar dokoki ba a ce ba sai dole dan kasa cikake in kana da nationality wanda kaka iya samu ko ta hanyar kai army dan in kana da mata Nigerian tana iya ta baka nationality ko kuma kai demand an baka nationality wannan shi na iya hisa ta zama dan majalisar dokoki ko kuma ka zam minister cikin kasa kamar wanda ya saba da ai kaga kullu an kai mai tambaya sai ya ce yayi sandika yayi minister yayi dan majalisa ba wannan zance ne akai ba zance da ake na dan kasa cikakkewa a ubanka wa a uwarka wadda an nishe da
haka kun da tsarin mulkin kasa yace haka constitution ta ce
article na 47 haka yace kenan inda gaskiya ake yi sa'ad da duk an ka kai takardu dan da kaji bi takardun ko shekarar da an kai su a 1985 kaga an rubuta komin ngul babu komin ga wannan lokaci duk takardun jabuni
amma kuma kotu ta amince da su kotun tsarin mulkin kasa bata saurari karar da wasu shugabannin adawa suka shigar akan
yo wannan kurkonsela mu da jama mun kai watsi da ita ba mu yarda da ita haka sai ni takardun nan na bazum in kaddibe su kaddibe x-ray da ne san 85 kai shi sa national service tawa sannan akwai takarda ta wadda an kai mai certificate de notoriety wanda aka kawo temoin a ce a 1967
'yan tarayya na ganin cewa kawai ba wai magana ba ce ta rashin mallakar sahihan takardu illa bazum din nan tsoron su kuke kuna ganin kamar idan aka je wata kila tun zagayen farko zai lashe zabe
in akwai wadanda ke tsoron a yi zabe a je zabe na gaskiya su ne saboda fi sabilillah suka tsoron hamma sun tabbatar da ɗan an kaje zabe babu shakka sai hamma ya kashe su
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau ku biyo mu a makon gobe domin jin cigaban wannan fafatawa inda zamu ji shin wace irin rawa ce shugaba Isu Muhammadu mai barin gado zai iya takawa a nasarar da PNDS tarayya ke cewa za ta samu a wannan zabe da mai model lumana ta ɗan adawa ta dogara dan kawar da wannan jam'iyya mai mulki daga karaga a madadin jagoran shirin tsaka mai wuya Aliyu Mustapha Sokoto da bakin mu Asmanu Muhammadu na PNDS tarayya da Muhammadu mai duka na model lumana ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai an jima
to madalla a gaida malamai yanzu kan ga labarai a takaice
Hukumar da ke hidima ga cibiyoyin gwamnatin tarayyar Amurka GSA a takaice ta tabbatar cewa zababben shugaban kasa Joe Biden shine a tabakinta wanda ga alama yayi nasara a zaben ranar 3 ga watan Nuwamba shugaba Donald Trump wanda ya ki amincewa da sakamakon zaben ya fadi jiya Litinin cewa ya bada umarni ga jami'an gwamnatinsa su bayar da hadin kai ga kwamitin karbar mulki to amma ya sha alwashin ci gaba da fafutuka wannan matakin ya share fagen harkokin miƙa mulki da gwamnatin Trump kayi tare da barin Biden ya samu hadin kan cibiyoyin gwamnatin tarayya game da shirin karbar mulki ranar 20 ga watan Janairu kungiyoyin rajin kare yancin dan adam na kasa da kasa jiya Litinin sun yi kira ga sojojin kasar Habasha da su bada muhimmanci ga batun kare lafiyar farar hula a yankin Tigray yayin da wa'adin sa'o'i 72 da aka baiwa dakarun yankin na Tigray sun yi kauya ke gabatowa shekaran jiya Lahadi Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya bada wa'adin sa'o'i 72 ga dakarun Tigray na su yi kauya ko kuma su fuskanci wani babban farmakin sojojin gwamnatin tarayyar kasar al'amarin da ya dada tsananta tashin hankalin da aka shafe makonni ana yi China na shirin kaddamar da kumbo marar mutun ciki dan zuwa duniyar wata ranar Litini dan ya sauka doron wata ya debo samfur din kasa da duwatsun wurin ya zo da su duniyar mu idan aka yi nasarar hakan zai kasance bulaguro na farko da wata kasa ta yi na debo samfur daga doron duniyar wata tun bayan shekarun wajejen 1970 da wani abu kuma zai zama karon farko da aka samu kasa ta uku bayan Amurka da Rasha da ta kwaso irin wannan samfur din hukumomin lafiya a Sudan jiya Litini sun ce cutar COVID-19 ta halaka likitoci 7 cikin kwanaki 10 al'amarin da ke nuni da sake barkewar cutar a kasar a yan makonnin nan mutane kimanin 100 ne suka mutu a kasar a watan jiya
masu sauraro a nan kuma muka kawo karshen shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Cuba Hero Dudune wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar Baba Yakubu Makiri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya assalamu alaikum